sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM da Dalaw da Aniya. Sai kuma tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe ake bukata a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da safiyar yau Alhamis 4 ga watan Yuli shekarar 2019. Daula Salim ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da masu sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar maku da wannan shirin. Kafin nan ga kanin labaran.
To, za a ji cewa jiya Laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta ko za a buga takardun ƙidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba. Shugabannin kungiyoyi masu zanga-zanga a Sudan sun amince za su tattauna da shugabannin soji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnatin wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe.
To, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa a yau Alhamis ne za a soma taron kungiyar Afirka, wato AU a takaice, karo na 33 a birnin Yamai na jamhuriyar Niger.
Ya kamata a cikin tattauna su wanda za a ganin ka za a samu Afirka ta kare kanta da kanta ba sai ta yi jira ba kowane lokaci.
Za kuma ku ji tattaunawar da muryar Amurka ta yi da Farfesa Abdalla Uba Adamu, shugaban jami'ar koyo daga gida da ake kira da Open University a Turanci.
To, muka duba mu ramu da wannan credit 5 ake bukata da English da mathematics shikenan sai ka shigo.
Sai kuma shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu za ta gabatar, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin a ji halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyi da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin hauren suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro. A wani sakon Twitter da Trump ya kafe, ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba, ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su, kawai a faɗa musu kada su zo, an magance matsalolin baki ɗaya kenan. Trump ya daura alhakin matsalolin da ake samu kan abin da ya kira dokar shige da fice maras kyau ta 'yan Democrats. Ya kuma ƙara da cewa masu tsaron iyakar Amurka suna yin aiki mai kyau ba tare da ya ambaci zargin da ake yi wasu ma'aikata na yanzu da na da ba, da nuna wanda suke nuna wariyar launin fata a wani shafin Facebook akan bakin haure da Hispaniyawa 'yan majalisu. Jiya Laraba ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun ƙidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar nan ta ɗan ƙasa ba, bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya aike da sakon Twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar ƙidayar ne da ake yi duk shekaru 10. Da yammacin jiya Laraba ne, a wani taro ta waya, alƙali George Hazel na gunduma a jihar Maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a su bayyana masa yadda za su yi da sakon Twitter da shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun ƙidayar shekara ta 2020 ba. A farkon taron, lauyan ma'aikatar shari'a na musamman Joshua Gardner ya faɗi cewa har yanzu na ƙoƙarin samu hanyar da ta kamata su bi. Shugabannin kungiyoyi masu zanga-zanga a Sudan sun amince za su tattauna da shugabannin soji domin yanke shawarar wanda zai shugabanci sabuwar gwamnati wadda za ta kai ga yin sabon zaɓe. Kungiyar Alliance for Freedom and Change ta amince jiya Laraba lokacin da mai shiga tsakani daga ƙasar Habasha ya nemi hakan. Mai magana da yawun kungiyar Alliance, wato Alliance, Madani Abbas Madani ya faɗa a wani taron manema labarai a birnin Khartoum. Madani ya ce an cimma yarjejeniya ne bisa sharaɗi lokacin da za a kwashe ne tattaunawar ne zaman to sa'o'i 72. Ƙasar Habasha da kungiyar tarayya Afirka sun shiga tsakanin ɓangarorin biyu bayan da sojoji suka farma masu zanga-zanga ranar 3 ga watan Yuni wanda ya kashe mutane da yawa da raunata wasu ɗaruruwa. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An shirya dawowa da tattaunawar cinikayya a hukumance tsakanin Amurka da China cikin kwanaki masu zuwa, wani babban jami'in fadar White House ya faɗa muryar Amurka. Cikin mako mai zuwa za a ci gaba da zaman tattaunawar, a cewar daraktan hukumar da ke kula da tattalin arzikin ƙasa Larry Kudlow. Da muryar Amurka ta tambaye shi tattaunawa za ta kasance gar da gar, sai Kudlow ya ce eh, ya ƙara da cewa jami'in cinikayya Amurka Robert Lighthizer da sakataren ma'aikatar kuɗi Stephen Mnuchin ne za su jagoranci tattaunawar da muƙarrabansu. Za kuma mu kasance cikin tattaunawar, Kudlow ya ƙara da cewa da aka yi masa tambayar cewa ko jami'an Amurka za su yi tattaki zuwa China ne ko 'yan China ne za su zo Amurka, Kudlow ya ce ba shi da masaniya. Ƙara tsanani da tankiyar Amurka da Iran ke yi na iya sa Amurka ta ci gaba da hasashen da ya saba sauran ɓangarori kan irin barazanar da Iran ke yi mata da ƙawayenta da ma baki ɗaya yankin. Bayanan da ke zuwa daga manyan jami'an fadar White House da kuma hedikwatar tsaro ta Pentagon da ma'aikatar harkokin wajen Amurka na kwatanta Iran da ƙasa wacce ta gayyara shiga halin ƙaƙa na kai, auta zaburo da ƙarfin gwiwa. Yanzu dai duk yadda ɗaya daga cikin waɗannan hasashe ya tabbata zai yi matuƙar tasiri akan abin da zai faru gaba, yayin da Iran ke barazanar ƙara iza sinadarin uranium wanda hakan zai daɗa sawa ma yarjejeniyar nukiliya ta shekarar 2015 wadda kuma ake kira ga wutacciyar fahimta ta bai ɗaya, wato GCPOA a taƙaice. Daga ƙarshe manyan jami'an sojin Amurka da sauran jami'ai za su halarci hidimar da shugaban ƙasa Donald Trump zai jagoranta mai lakabin jinjina ma ƙasa, wadda wani ɓangare ne na bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka na yau 4 ga watan Yuli. Ma'aikatar tsaron Amurka ta tabbatar jiya Laraba cewa muƙaddashin sakataren tsaron Amurka Mark Esper da manyan jami'an sojin Amurka da shugaban hafsoshin soji General Joseph Dunford sun karɓi goren gayyatar shugaban ƙasa kan bikin na yau Alhamis. Sauran manyan jami'an ma'aikatar tsaro ciki har da muƙaddashin ƙaramin ministan sakataren sashen sojojin ƙasa da sakataren sojojin ruwa da muƙaddashin sakataren sojojin sama da mataimakin kwamandan sashen kula da askarawan ruwa da kuma kwamandan dogarawan gabar ruwan Amurka duk za su halarci taron.
Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran daga sashen Hausa na duniya na birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji yau Alhamis ne za a soma taron kungiyar tarayyar Afirka karo na 33 a birnin Yamai na jamhuriyar Niger, inda aka fi mai da hankali kan tsaro da tattalin arzikin da sauransu. Ga wakilinmu Sulaiman Munda Barma daga Yamai da dauke da cikakken rahoton.
Yarjejeniyar kasuwanci ta CELICAF na kan gaban muhimman batutuwan da shugabannin kasashe da na gwamnatocin Afirka za su mayar da hankali a kansu a yayin wannan haduwa ta birnin Yamai, wace a ƙarshenta ake fatan cire shingayen da ke dabaibaye harkokin cinikayya a tsakanin kasashen wannan nafiya, matakin da manyan 'yan kasuwa ke ganin yana tattare da dimbin alkhairi. Alhaji Yakuba Dan Maradi shine shugaban kungiyar siye masu import export.
Kasan shi wannan CELICAF din in ka gane da zuwa da zawwa duk ya zamanto mutum zai yi inda dan cikin kasashen nan ne yayi su ba tare da wata tsangwama ba, to ai kaga dole in abu ya zamanto ai rage matakai akan shi dole abun zai saukaka kuma za a ci umfane shi. Ai an ce ma Buhari in yazo zai sa hannu a wannan takardar, kuma da makwabtin mu guda ɗan Benin su ma an ce sun zo za su sa hannu a ciki, kaga ni alhamdulillah.
Tashe-tashen hankulan da ke ƙara yawaita a kasashen Afirka a 'yan shekarun nan sanadiyar kafuwar kungiyoyin ta'addanci wani kalubale ne da ke cinyewa shugabannin wannan nafiya tuwo a ƙwarya. Saboda haka masana sha'anin tsaro irin su Farfesa Isu Yahaya na Jami'ar Yamai ke shawartar mahalartan wannan taro akan buƙatar kullo da wata sabuwar dubara.
Ina gani inda taron za ya ƙara muhimmanci ya zan an yi da tattalin arziki a yi zancen kama a gama ƙarfin yaƙi kama Army Unique a ƙasa a yi runduna guda inda koman arzikin da za a tattalewa in babu zaman lahiya, in babu wanda zai karewa, to kama aikin ba zai tafi daidai ba. Ya kamata a cikin tattauna su a hawa na biyu wanda za a ganin kakasa a samu Afirka ta kare kanta da kanta, ba sai ta yi jira ba kowane lokaci wa'anga Turawa na mulkin mallaka sun zo sun mata yaki.
Batun kwararar matasan Afirka zuwa wasu nafiyoyi domin cirani na daga cikin matsalolin da ake yi wa kallon mafarin rikitar-rikitar da ake fama da ita a wannan zamani na bazuwar makamai. Dalili kenan jami'in fafutuka na kungiyar FSCN Abdulhaji Idi ke ganin ya zama wajibi tare na kungiyar AU ya nemo mafita.
In matashi bai da aiki, duk wanda ya karanta mishi wasi-wasi bin shi yake. Dan duk wani barazana da muke gani, duk wasu wanda suke zauwa dan sun isko matasa karazube ba aiki, ba a yi ba karatun bokon, ba horo, suna nan ba aikin yi sai zaman kashe wando. Hausa suka ce in mutum ruwa na shirin ce shi in ka mai ka mai takobi ma karba aiki. To matasan suna cikin wannan halin kenan, ya kamata a nema musu aiki. Ba wai a zo a rika sa hannu ba sarjejeniya da kasashen Turai a hana shi tahiya, ba mai hana shi tahiya.
Kwararru a fannin tattalin arziki ne za su share fage a wannan taro na tsawon kwanaki biyar. Waɗanda bayan nazarce-nazarce za su gabatarwa ministocin ƙasashen nafiyar ta Afirka shawarwarin da za su zo da su, ciki har da yunkurin zakulo hanyoyin samar da kuɗaɗen bai ɗaya, kafin daga bisani shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci su saka hannu a kan takardun abubuwan da suka yi na'am da su. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma. Bayan da babban bankin duniya ya yi wata gasa domin neman hanyar da za a tallafa wa harkar ilimi, abokiyar aikinmu Alheri Grace Abdu ta tattauna da Professor Abdalla Uba Adamu, shugaban jami'ar koyo daga gida da ake kira da Open University a Turanci, inda ya fara da bayani yadda tsarin yake.
Gasa aka yi cewa su World Bank, wato bankin duniya masu ba da tallafi ga cigaban jama'a, to sai aka yi gasa aka ce ana buƙatar mutane su kawo buƙatunsu na irin yadda za su tallafa su inganta ilimi a jami'o'insu. Buɗewa aka yi, wanda duk ya ga yana so ya yi, ya yi.
Duk duniya.
Mu dai a nan Afirka aka zaɓi wajen ƙasashe kamar guda 16, don saboda ana ganin kamar su ne masu tasowa, su ne masu ƙarfi. Najeriya tana ɗaya daga cikinsu. Sai muka shiga gasar, muka shiga guda biyu. Ɗaya a kan abin da ake cewa technology enhanced learning, hanyoyin da za a ƙarfafa ilimi ta hanyar sadarwa. Ɗaya a kan environment, sai World Bank suka ya fi dacewa a ba mu tallafi a wannan ɓangaren. Shine sai aka ba mu project ɗin da ake kira ASTEL, Africa Center for Excellence in Technology Enhanced Learning, cibiyar inganci ta koyar da ilimi ta hanyar sadarwa. Sai aka ce to me za a yi a wannan cibiya? Na farko ma tukuna waye da shugabanci wannan cibiya. To abin da muka lura shine mata, magana ta gaskiya, sun fi mai da hankali akan aiki fiye da maza. Mun ji daɗin haka. Su kansu ƴan World Bank ɗin da muka je da su, ai mace ce shugabar abin nan namu, sai da aka tura mana extra point guda.
To
muna da wani ƙarin daraja akan cewa mace ce take shugabancin abin. Sai aka sai muka zaɓi Professor Grace Joker, wacce doctor ce a veterinary medicine, kuma ita ce shugabar tsangayar koyar da noma, agriculture, kuma ita ce shugabar hanyar da ake ilmantar da mutane ta sarrafa sana'o'i na yau da kullum, wato Center for Human Resource Development. Aka tuna kitina ba, tana dean da faculty of agriculture, tana director Center for Human Resource Development, sai kuma tana director Esther. Wani namiji ne zai yi wannan? Mace ce za ta iya. To saboda haka Professor Greg Jackson mace ce jajirtacciya, wata muka tabbatar cewa tana da gaskiya akan abu. Ga ta da naci har tsoro gaba na faɗo yake in ta shigo min ofis, saboda na san in ta shigo wata bukata ce na cewa ita ba ruwanta da jami'ar, ita cibiyar ta kawai ta sani. Ai an ce World Bank sun ce kaza, ai World Bank sun ce kaza, dole a samu kuɗi da kyar da makyarkata ta takura min. Muka samu ɗan rancen kuɗi, muka ce to ga rancen kuɗi yake ɗan fara da shi. To wannan center me za su yi? Sai muka ce akwai abubuwa fanni guda biyu da za su yi. Na farko sai muka duba ɗalibai na yanzu. Kar ki manta na ce da ke farkon jami'an nan ta da tijawa ce ma'aikatan gwamnati, amma da jami'o'i suka fito da post UME bayan an yi wata jaraba da ake kira jam, ki tana yaro zai waye ke da kika gama waye jami'a kika zarce da rai ko kika je SBS ko kika HSC ko kika wani abu, to a yanzu yaro in ya gama secondary school zai je yayi waye, zai je yayi jam, in Allah ya taimake shi tsallake jam din nan zai je yayi post UME. Wata jarrabawa ta jami'o'i suke saboda suna ganin cewa jam din nan ba ya ne, to sai in ya tsallake fasuyomi sannan zai shigo jami'a. To muka duba mu ramu da wannan credit biyar ake bukata da English da mathematics shike nan sai ka shigo. To da dalibi kuma kana shine manonin kallon wulaganci tun farko yaya za a yi abokina an dauke shi a PUK ni je gano National Open University, ya za a yi abokina an dauke shi a ATBU ni je wani anima can zan, sai ki ga yaro ya dauki jam sau biyar sau shida bai ci ba kwatsam, randan sai muka wayi gari sai muka ga wannan 1516 da muke ga mun, idan kika duba su gaba da za ki ga kaso 80 yaran da basu can bane, saboda haka wayannan yaran su suka ambaliya su, duniya tana kiran su generation Z.
Madalla tattaunawar alheri Grace Abdi kenan da Professor Abdullah Uba Adam, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington gundumar Columbia, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1 da minti 16 na dare. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoyi ba
mana, hadda tsoro hadda tsuguna na ba mu hakuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantar ba, wai in ya koma zai mutu. Kakar ta tambaye shi yaya, sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi, ina nuna hannu yace haka suke luwadi da shi da dare, su daure hannun shi da kacha ta kuka, sai ya ƙara bayani nuna da hannu yace hadda kananan yara ma duka ana musu.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a shirin domin iyali a yau Alhamis ta farko a watan Yuli shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali zai wayi wani batu ne da ya dauki hankalin al'umma farkon shekarar nan da ya shafi wani karamin yaro kurma da iyayensa ke zargin cewa an yi masa fyaɗe da gasa masa a kuba a makarantar kurame ta gwamnatin da ke garin Kuje Abuja. Zargin da ake samun bayanai masu karo da juna tsakanin jami'an asibiti da 'yan sanda da kuma ma'aikatar ilimi ta gwamnatin tarayya. Za mu yi kokari a wannan shirin domin ba kowane bangare damar yin bayani akan binciken da aka yi. To ga bayanin da mahaifiyar wannan yaro Dr. Hannatu Ayuba, wadda likiciya ce a babban asibitin kasa da ke Abuja, ta yi a hirar su da wakiliyarmu Madina Dauda.
Yanzu shekaransa 7, ya cika shekara 7 a wata na 2 February na wannan shekaran, amma da na kai shi makarantar nan na Abuja School for the Deaf Kuje shekarunsa 6. Da muka kai shi ya shiga makarantar aka sa shi a nursery 2. A nursery 2 suka ce tsarin boarding ne, sai muka yi masa shirin tafiya makarantar boarding aka kai shi. To mukan je duba shi sati biyu, saboda yanayin aiki na wani lokaci mama na ne ke taimako na zuwa duba shi. To ta taba zuwa ta same shi cewa a'a bai jin dadi, da ta danji jikin shi da dumi, ta bude cikin shi ta ga ciwo, ta ce gashi nan ciwo a bubbude baki da yawa. Da ta buga min sai ta min bayani, sai na gaya mata to kila irin ciwon su na makaranta kila ya sha'anin ruwa ba mai tsafta ba, sai na gaya mata to ba da zan turo mishi maganin da za a bashi wato antibiotic. Sai shi ma school father shi mai duba shi Sani Pilo sai mark mama na bayani cewa ciwon kaikayi ne suke da shi a makarantar. Sai kuma muka yadda da shi kafin ayi hutu, ranan hutun akan yi meeting na PTA, sai na je duba karban shi a makarantan. To iyaye ana meeting da makarantan su principal da sauransu. To muka ta neman school father a ranar har ina ma tunanin zan masa dan alheri haka yayi kudin mota da shi tafiya gida. Ba mu ganshi ba. Sai Imran ya mana bayani ai ya riga ya bar makarantan tunda asuba ya ce ba zai makara dawowa makarantan ba. To ni kuma ban gane bayanin ba.
Shi school father din shi wato kaman babansa mai lura da shi.
Yawwa a makarantan wato makarantan yadda suka nuna mana daga farko suna mana kaman ai suna da masu duba su uwaye irin masu musu girki suna nan suna so shi sa muka yadda da su kuma da shi ke makarantan ne kadai a nan Abuja. In ma yaron ka mana karatu a wani garin ko Kaduna ko Kano kana fatan ya zo nan dole ne ya zo nan makarantan don ya samu daman shiga secondary school har ya je university.
Wannan makaranta wace irin makaranta ce?
Makaranta ce na koyar da yara wanda ba sa ji wato kurame. Tun daga nursery primary secondary school ne aka shirya a makarantan. Makarantan kwana ne amma iyaye masu hali suna iya samun gida a wajen kujen yaran suna zama kaman dai. Amma dai duk yaron da ya zo boarding ne kaman dai Imran yadda muka shirya ya zo yana boarding a makarantan. To da aka gama PTA aka yi hutu sai muka dawo da shi gida. Da muka dawo da shi gida sai ya shiga daki ya dauko handkerchief ana cikin walwalan hutu sai muka ce wankewa saboda turare ko ina ashe ya dauka ya fifesa ya kawo wani handkerchief daga makaranta da bamu sani ba sai fifesa sai ya kai hanci sai da yana bayani ya nuna wa wato bai aiki ba wai a can makaranta yayi bayani ya nuna hannu idan a can ya shaka abu handkerchief haka ina samun sauki har yayi bacci sai muka gaya masa a'a haka ba kyau shakan abubuwa haka ba kyau yana jawo cututtuka iri-iri har mutum ma iya mutuwa sai na yadda shi sai ya dauka tishu ya kara fefesawa kuma sai muka kara masa bayani muka karba muka yar sai ya yadda ba zai kara yi ba. To bayan kwana uku zuwa hudu wato a December kenan saboda November ne 28 aka bada hutu muka je muka dauke su wuraren December 4th day sai bayan an ga wanke kayan shi an mayar cikin akwati ina son cire socks ya sa yayi ta wasa sai muka masa fadan wannan kayan makaranta ne ka tabbata ka kada ka taba don idan muka dawo zaka tafi makaranta kada a samu a babu takalmi cha sai na mana hadda tsoro hadda tsuguna ina ba mu hakuri shi ba zai ƙara komawa wannan makarantan ba a'a ta yaya wai in ya koma zai mutu za su kashe shi yace ba zai koma makarantan ba kaka ta tambaye shi yaya sai ya fara mata bayani ina nuna duwawun shi ina nuna hannu yace haka suke luwadi da shi da dare su daure hannun shi da kacha ya nema nuna wani hannun jaka a gidan yace ta irin wannan ake daure hannun shi ayi luwadi mishi ya ta kuka yace idan ana yi haka sai nuna mana Abuja yace haka yake zubowa a kafafuwan shi yana kuka sai muka ce kai ana maka haka yace sai ya kara bayani nuna da hannu yace har da kananan yara ma duka ana musu ya kara mana bayani kuma ya kara yi muka tabbatar sai muka ce to insha Allah da safe zamu je makaranta a cikin bayanin ma har da nuna yadda ake sa azzakari a bakin shi har wuya yace haka idan yayi amai da abun yauki haka idan yayi amai sai a buga masa kai da katako a buga wai haka ake idan kuma da dare yanzu na bacci yayi mana bayani idan an rufe kofa an rufe window sai a zo a tattashe su sai har da school father shi sani kilo ana suna fita yace ko a mashin ko a mota suna tafiya wani wuri haka kaman kwana a can shi ba zai gane hanyar ba wajen makarantan ana kai su ko a mashin ko a mota suna tafiya wani taruwa nace yaya sai mana bayani ya tsaya ya ce haka wurin yake babban akwai babban mutum shine kaman babban su sai kuma a gaban su ana yanka mutane a jujjuya kai ko kuma a yanka kai yayi mun nuna mana hadda bayani yace ya samu katako ya nuna mana yace a wurin kuma ga wuta haka za a sassa ga wakin nan akai a gasa a sa fork a yanka wai sai a ba wai duk wurin maza ne babu ko nan mace daya sai a sassa musu a baki hannayen su a baya suna cicci shi kuma yan kawo mishi wurin baki yace wari sai ta amai sai a buga kanshi yace an yi so nawa ya kirga in yi an bashi sai ya ki sai ta amai a bubbuga shi da ya kirga yana muna kaman su bakwai haka ko takwas sai babban wurin yace a tafi da shi wato ya fishi da shi kenan yace a tafi da shi daga wurin nan
alamu ne kuke magana da shi kenan
Shi Imran da yake shi karami ne, mun dan koyi wasu alamun amma ba sosai ba, amma shi idan yana maka bayani zai tashi nuna maka abu, ya je gida ya samu wani abu kaman shi ya nuna maka gashi nan ya ci haka, sai nuna maka yayi bayani ta haka maka gaggane. Wani lokaci ma sai mu ci a'a ka kara yi, sai ya je ya dubo kaman yadda nuna mana katako ya ce an buga mishi goshi da kusa, ya je nemo katako a gida ke nemo kusa ya ce yauwa gashi mu buga, dan ba mu gane bayanin shi ba, da ya ce an buga mishi kai, muna so mu tabbatar, sai ya ce a buga, aka buga shi katako dai kam gashi kusa ya shiga rabi, sai ya ce a bari haka, ya ce haka sani filo ya buga mishi a goshi, ya ce haka da ya buga mishi a goshi sai jini na ta zuba a idanun shi, sai kuma na tuna a'a lallai fa kam teacher shi ta taba bugo mini ina wurin aiki, ta gaya mini cewa gashi fa kin san yara kuramin nan suna da wuyan sha'ani, sun gaya mata an yi fada a hostel wani yaro da bai da hankali sosai haka ya shanye socks din shi bayan ya wanke, Imran ya taba da hannu mara kyau ya bata, sai yaro ya dauke shi ya buga shi da belt, wai sai karfen belt ke shige mishi a saman idon shi saman giran shi, tace min da ta gani hankalin ta ya tashi ta kaso kai shi asibiti, daga baya kuma ta bugo min ta ce a da sauki, dan ni har na da mutu ko a kawo shi ne kawai gida, ta ce a da sauki yanzu an kai shi asibiti an yi dressing gashi ma kumburin ya sauka, don da ta gaya mana ta ce gashi kumburin ma ya cika har ya rufe idon shi, ta ce kuma yana da baki, sai ce a'a, sai ta kwantar da hankali na, sai na ce to zan turo masa magani, sai na sai magani na tura saboda ban son wai kaman yayi missing makaranta, kuma ban san cewa abu ya kai ga haka ba, sai da ya mana bayani ya ce ai kusa aka buga mishi a goshin shi, da aka buga ya ce zai school father shi wato Sani Pelo sai ya dauke shi, bayan ya buga masa goshi sai babban su a wurin ya dauka Imran ya hurga ya jujjuya sai ya hurla shi ya hurga shi,
babban su shine wa
wato shi, to yadda ya nuna mana ya ce babban mutum a wurin, sai ya dauke shi sai ya hurga shi ya hurga shi ya fada kaman takatanga haka, sai shi school father shi ya dauke shi ya mayar da shi makaranta, ya sa masa abun handkerchief kaman sholi yadda yake mana bayani, sai dan nemi shi a hanci, sai ya samu yayi bacci dan yayi ta kuka dan ciwo, sai ya bacci da safe, sai school father shi ya kai shi wurin nurse waya makarantar su akwai mai duba su, sai ta duba shi sai ya je ya gaya wa ita teacher su cewa gashi an yi fada ne.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan a wannan shirin, sai ku tare mu a mako mai zuwa domin ci gaban wannan bayani. Yanzu a madadin Dr. Hannatu Ayuba, mahaifiyar yaron da ake zargin cin zarafinsa a makarantar gwamnati da ke Kuje, Abuja, da kuma wakiliyarmu Madina Dauda da ta yi mana hira da ita, sai kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa la tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata sune duniya, sune daɗin duniya, mata sune duniya.
To madalla, kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga Sarfili nan ya dawo mana da labaru, amma wannan karan a takaice.
To a takaice, kwana guda bayan da aka fitar da wani hoto da ke nuna halin da wasu cibiyoyin da ake ajiye bakin haure a jihar Texas ke ciki, shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yawancin bakin hauren suna cikin hali mai kyau, suna cikin rayuwa mai kyau yanzu fiye da inda suka baro. A wani sakon Twitter da Trump ya kafe ya ce idan bakin hauren da suke shigowa ba bisa doka ba, ba sa farin cikin halin da suke ciki a wuraren da aka gina musu ko a cibiyoyin da ake ajiye su, kawai a faɗa musu kada su zo, amma gance matsala kenan baki daya. Jiya Laraba, ma'aikatar shari'a ta Amurka ta sauya ra'ayinta kan ko za a buga takardun kidaya na shekarar 2020 ba tare da tambayar ɗan ƙasa ba, bayan da shugaban ƙasa Donald Trump ya aike da saƙon Twitter da ke cewa gwamnati za ta yi ƙoƙarin saka tambayar kidayar da ake yi duk shekaru goma. Da yammacin jiya Laraba ne a wani taro ta waya, alƙali George Hazel na gunduma a jihar Maryland ya nemi lauyoyin ma'aikatar shari'a da su bayyana masa yadda za su yi da saƙon Twitter da shugaban ƙasa ya fitar akan cewa za su ci gaba da saka tambayar, kwana guda bayan da gwamnati ta sanar da cewa ba za ta saka tambayar ɗan ƙasa ba a takardun kidayar shekarar 2020.
To a gaishe ka, kafin mu yi sallama muna mika saƙon ta'aziyya ga iyalan da ƴan uwan Abdullahi Garba Kumel da aka fi sani da AG, bisa rasuwar Rabi Abdullahi da aka fi sani da Rabin AG. Allah ya ji kanta ya kuma kyautata namu. Masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfili Hashin Gumel da ya taya na gabatarwa, CCD wanda ya bada umarni da injiniyanmu na yau Mr. Darrell Smith, ni Daula Salim nake cewa sai an jima kaɗan da hantsi insha Allah.
VOA Afrique.